sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:26. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta rushin FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya ha kuma na iya samu alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Su kuma su na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum, yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Jummai Ali muke farin cikin sake jan rakaman shirin da wannan hantsin. Kuma bayan labaran duniya za ku ji matakan tsaron da wasu jihohin Najeriya suka ce suna dauka domin gudanar da bikin sallah gobe cikin kwanciyar hankali. Ha kuma daga nan Salu Garba zai shigo da shirinsa na da rashin tayi Kano Babangida Jibrin ya biyo da labaran da suka dauki hankulan jaridun Najeriya sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna, amma dai duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Yau Litinin kusan musulmi miliyan 2 daga sassa daban-daban suka fara aikin hajjin bana a ƙasa mai tsarki. A lokacin aikin haji baya ga kewaye Ka'aba da maniyyata aikin haji ke yi, haka kuma ana yin safa da Marwa da shan ruwa daga rijiyar Zamzam sannan kuma a jifan Shaidan. Aikin haji na ɗaya daga cikin shikashikan musuluncin da ya waje ba a kan kowane musulmi da yake da dama da kuma ƙoshin lafiya ya yi aƙalla sau ɗaya a cikin rayuwarsa. Ma'aikatar aikin haji da umra ta Saudi Arabia ta yi kira ga mahajjatan da su kula da tsaron lafiyarsu tare da fatar za a kaucewa ko kuma rigakafin aukuwar turare yanayin shekarun baya da suka zama sanadin mutuwar alhazai da dama. Kamfanin dillancin labarun Associated Press ya ba da labarin cewa a lokacin aikin hajjin shekara ta 2015 aƙalla alhazai 2,426 ne suka mutu a sakamakon turereniyar da aka yi Amina, inda turereniyar ta fi muni. Yawan mutanen da suka mutu a jihar Kerala a kudancin ƙasar India ya zarce 350. A yayin da dubban masu aikin ceto ke ci gaba da neman mutane a yankunan da ambaliyar ruwa ta yi wa barna jiya Lahadi, al'amarin da ya ba kyau a jihar da ke gabar teku sananniyar wajen yawon bude ido, haka kuma koguna da madatsun ruwa suka batse a sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya yi awon gaba da hanyoyi da kuma gidaje. An ƙara kaiman aikin ceto da taimakawa a yayin da bala'in ya bazu, kuma ana ci gaba da samun kiraye-kirayen neman taimako daga mutanen da suka makale a kan rufin gidajensu a ƙauyukan da suke cikin lungu. Gwamnatin Jamhuriyar Congo ta ce ɓullar annobar Ebola a gabashin ƙasar ta kashe mutane 49 tun farkon wannan wata, kuma ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce ana fargaban samun ƙaruwar waɗanda suka kamu da cutar. Ƙaruwar yawan waɗanda cutar ta kashe sannan kan hankali da kuma tsoron da ake ji cewa kimanin mutane 2,000 sun kusanci waɗanda suka kamu da cutar ya daɗa cakuta al'amura a ƙasar wadda tuni take fama da tarzoma da kuma rashin sanin tabbas akan makomar harkokin siyasa a ƙasar. A ranar 1 ga wannan wata na Agusta aka ba da sanarwar ɓullar annobar a lardin Kivu. A barkewar cutar ta baya-baya har ta kashe mutane 49 daga cikin mutane 90 da aka ba da rahoton cewa sun kamu da cutar. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Brazil ta tura sojoji zuwa kan iyakata da ƙasar Venezuela a yayin da ake samun ƙaruwar zaman ɗarɗar a birnin Pacaraima a jihar Romaina bayan da aka ɗora wa 'yan gudun hijiran Venezuela laifin yi wa wani dillali sata da kuma yi masa dukan kawo wuka. Yau Litinin aka shirya sojojin za su isa kan iyakar. Cikin shekaru 3 da suka shige, dubban 'yan ƙasar Venezuela sun nemi mafaka a Brazil a saboda rikicin siyasa da ta tattalin arziki a ƙasarsu. Daga bisani mazauna garin sun ɗau fansa a kan sansanoni 'yan ƙasar Venezuela suka ƙona musu kayayyakinsu. 'Yan sandan Brazil sun ce ɗaruruwan 'yan Venezuela sun tsallaka suka koma cikin ƙasarsu domin gudun kada ta zo mata ta akku a ranar Asabar ta ratsa da su.
Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara da rahoton matakan tsaron da wasu jihohin Najeriya suke cewa sun dauka musamman Niger da Adamawa domin ganin an gudanar da bukuwan sallah lafiya. Da farko ga Mustafa Nasir Batsari daga jihar Niger.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger a Najeriya ta ce jami'anta 2,030 ne za ta jibge a wurare daban-daban domin tabbatar da an gudanar da bukukuwan babbar sallah lafiya a jihar. Wannan dai yana zuwa ne bayan da gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi wata ganawa ta musamman da sarakunan gargajiya da ma shugabannin tsaro domin tabbatar da an yi bukukuwan babbar sallar lafiya a jihar Niger. DSP Abubakar Dan Inna shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Niger ya ce za su mai da hankali ne akan wuraren da suke ganin akwai ɓata gari, kamar yadda ya yi mun ƙarin bayani ta wayar salula.
Yanzu abin da mutane da aka yi deployment 2,030 daga baɗin Niger za a yi deployment wurare, particularly wuraren da aka tsancewa akwai ɓata gari. Wannan wuraren muna ba su matsar ba su mahimmanci. Yanzu kamar yanzu abin da ke kamar wannan kasuwar zuwa wannan sallar shi mai girman commissioner a nan 'yan sanda CPDP ya kai ya yi da all abin da ke ce musu kamar black spot duk inda aka tsancewa da matattara ce da yin iska ko shaye-shaye ko menene an riga ya ba da abin da muka ji order.
To sai dai wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da al'ummomin yankin ƙananan hukumomin sarkin fawa da shiroro masu iyaka da jihar Kaduna ke ci gaba da fargaba akan janye jami'an tsaro daga yankin, duk da yake har yanzu suna fama da masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Alhaji Adamu Erana daga yankin ga abin da yake cewa
a yankinmu yana da kyau jami'an tsaron da aka kwashe a dawo da su.
An kwashe jami'an tsaron?
Eh, an kwashe su. Kamata yi kafin a kwashe su a ce sun bi, ai suna da labin da suke bi ɗan ta'adda. To in kaga aka biyo labukan nan sai a musu zobe a biyo labukan.
Yanzu kuna da ɗan fargaba?
Ai kullun cikin ɗaɗɗara ake, kuma suna cigowa ma jifa-jifa suna kwasan jama'a a gidajensu sai ka je an ba da kuɗi har gobe suna yi.
Mun gode Mustafa Nasir Batsari daga jihar Adamawa ga Ibrahim Abdulaziz shi ma da rahoto game da inganta matakan tsaro lokacin bikin sallah.
Samar jami'an 'yan sanda da na hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense 2,000 ne ma aka tara da domin tabbatar da doka da oda a lokutan bukukuwan sallan. Suleiman Baba da ke ma zama jami'in labarai na rundunar tsaron farin kaya ta Civil Defense a jihar Adamawa ya koyi ƙarin haske game da irin damar da aka yi.
Mun riga mun dauki matakai. Mataki na farko shine muka ce dole za a tantance mutane da za su zo wuraren ibada nan, da kuma za a samu tazara wuraren da za a aje ababen hawa da kuma wurin da za a zo a yi ibadan nan. Waɗannan sune kaɗan daga cikin matakai da aka ɗauka. Bayan wuraren ibadu akwai wuraren da ake zuwa yawon shakatawa, recreational centers da gidajen zoo. A riga an dauki matakai da yawa, za a toshe kofofin nan na shiga, za a bar kofa ɗaya wanda za a zo.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida malamai kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan.
Thank you.
gode Babangida masu jauje. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ce karfe 3 na tsakar dare da minti 10. Ga kuma shirin mu na gaba.
Ya kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashan ce ba. Kana ba bisa sakar ce ba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Azu sauraron mu assalamu alaikum Salu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin tayi. Bayan yanzu muna kan batun nan na takaddamar kasuwanci da ta kunno kai tsakanin Amurka da China, kasashen biyu da Najeriya take kasuwanci da su. Lura da yadda takaddamar take habaka ta Najeriya za ta amfana ba tare da bin kowane bangare ba. Domin amsa wannan tambaya ga wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaba da firar da yayi da Alhaji Suleiman Bello da Dr. Lawan Habibu Yahaya.
Alhaji Suleiman, wannan batu da ake magana akai, ya kake ganin kai tsaye ɗan kasuwa irin ka da na ƙasa da kai misali da ma na can ƙasa za su wato ci gajiyar sa, musamman la'akari da cewa mu akwai raunin jari sannan kasuwancin namu har yanzu bai kai irin yanayin da ake cewa organized business ba. Haka ake yin su dai kamar irin na da. Ta yaya za a ci gajiyar wannan batutuwa da ake ganin cewa idan sun wakana Najeriya za ta samu alfanu?
Wato shi wannan fara da ake tsakanin America da China, Najeriya kan kasarta ba za ta so ta rasa kowanne a cikin su ba, saboda dukkan su muna mamala da su kamar ta wajen fitar da manmu wanda shine babban abin da ke kawo mana kudi. Dukkan su suna siya, kuma suna siya da yawa, kuma suna da karfi dukkan su. Na biyu kuma kamar mu ko muna siyan kayayyaki a gunsu, kamar America muna siyan alkama da gunsu, wanda kaga rayuwa kusan yanzu ba ta yi ba bread ba, da wasu abubuwa da alkama take tunda alkama bata isan mu. To yan kasuwan mu kaga muna da fadin kasa, murabba'in mu yana da yawa, sannan kuma muna da mutane da yawa. Yan kasuwan mu na yadda da kai cewa ba su da karfi sosai, amma in aka yi samu haɗin kai na gwamnati, yan kasuwan mu za su iya samun dama da za su kaga a dalilin wannan takaddama. Ba ƙasar da so ta dinga ɗaukar kayanta ro tana fadda shi. Yanzu su America sun daki factory sun kai China, ana musu producing suna kawo America suna sayarwa. China suna producing a China suna kawowa. Idan yanzu Najeriya ta shiga gaba, misali yanzu yan kasuwan mu kana da fili, kana da wasu kuɗaɗen da baka kai sun kawo ba, sai ka je ka samu abokin hudu a China, misali sai ya kawo injina, kai kuma zaka provide logistics da yake nan, kayan nan sai a yi a nan. Idan aka yi ma kasuwa Africa kawai ta isa udu wani kamfani ya establishin a Najeriya.
To Alex Lemon, wai ta za a jawo hankalin yan kasuwa da nake faɗa din nan, musamman muna da dimbin yan kasuwa a kasuwan nan, musamman a nan Kano a kwari din nan da wai da sauransu, wanda hankalin su ma har yanzu zancen nan da ake bai kai su fahimci cewa bara na hada hannu da wani dan mu tayar da masana'anta mu danga yin kasuwanci ba, dan ma ballantana ma akai gabatun mu ci gajiyar tsari irin wannan da muke magana.
Gaskiya babban matsalar kasuwanci na Bahaushe shine cewa kowa yana ganin shi ya isa, saboda kowa isa lone ranger, kowa yana harkar shi kadai. Kullun na fara cewa we are very very individualistic.
Harkar kawai ake tadede ko
mata kin. Yanzu mutumin da nasu da miliyan 100 suke juyawa kamar a kasuwanni suna da yawa, amma miliyan 100 ba abin da ta yi, ba za ta iya kawo inji ta saka ba. Amma idan mutum 100 suka hada miliyan 100, ya isa abin da cewa za a iya sana'anta wannan abin. Yanzu masana'antu mu kamar yanzu na da suke abin din kamar stra auduka kusan gudanar ne suke yi,
masaku
mu gudanar ne suke yi. Amma yanzu kwari din nan daga nan hasantar Africa ana zuwa sai kaya a gunta. Yanzu a tamfan nan bai kada a ce muna shigo da ita ba, kan mu muke sa a tamfa a duniya, shaddan nan mu muke sa ta a duniya, amma sai mun tafi wace uwa gari mun dauko ta. Audigan nan muna da ita, noman ta ya sauka. Babban abin matsalar akwai wannan namu mutanen sai kuma gwamnati gaskiya incentives din gwamnati gaskiya baya isa
kamar tallafin
tallafin gwamnati baya isa yanzu kamar a China kaga akwai wuta akwai ruwa akwai titi wanda ake cewa infrastructure sannan idan kana so za a iya sai maka mashina kuma interest din kawai 2% ya za a yi wanda yake Najeriya da yake biya 35% almost 40% akan interest rate ya iya yin business ya nasara duk kokarin ka idan ka kasaranta a nan wanda ya sayo a can sai ya fika farashi saka kuma gwamnati ta kan yi subsidizing kai idan ma baka riba mu za mu baka wani abu a Najeriya ba a yin wannan saka dole sai an zauna ɗan gwamnati su fahimci cewa ɗan kasuwa shine lifeline ɗin economy a zauna a haɗa kai har ƙarfi da ƙarfi duk gwamnati ta fitar da kanta ta je ta samu investors misali yanzu gwamna zai ya ɗaukan 'yan kasuwa ya tafi da su China ya zo ya ce ga wanda na zo da su wani yana sanya masana'antar Atamfa wani ita ta Cadda wani misali ta food processing yanzu da now is the largest grains market in sub-Saharan Africa amma in ka je loda kayan kawai ake ana fitar da su ya kamata mu huce level din da za a loda dawa a tafi da ita
to dama da aka ri da wannan din ne yasa naga nake tambayar ka cewa ta yaya mu ɗan kasuwar mu za su wato ci gajiyar wannan abu ta kaddama da take wakana tsakanin Amurka da China kuma ga alama dole sai ta tabbata din wato za a ci gaba da ita kamar kuma bayanin da kai cewa Najeriya za ta amfana to idan Najeriya ta amfana misali ta yaya a matsayin ku na ɗan kasuwa ko a matsayin mu na ɗan kasuwa kanana da masu tasowa ya zame mu ci gajiyar wannan yanayin kuma har ma mu zuwa wasu lokaci abin kasa misali
mu hada kai mai tunani mai zurfi mai tunanin misali maimakon mu siya mu siyar mu je mu samu abokan hurda ko mu anan da Alhaji Abibu da Alhaji Tanko da Alhaji Haruna su hadu su hada jari soje guda su hada tunanin su su dauki masana wanda suka san me suke kamar irin su lawa Habib consultants su gaya musu yanda za a yi aje a samu abin nan in aka zo abin na shekara 2 3 4 sai ga wani abu ya tashi shi ne za mu ci gajiyar abin
Dr. Alai Suleiman yayi magana cewa sai fa gwamnati ba incentive abin da ake cewa tallafi ta shigo ciki abin nan da sauransu kuma abubuwa da dama za ka kasashe da yawa suna farautar irin waɗannan abubuwan da su ci gajiya to amma mu a Najeriya abin wato yakan yana da ja baya musamman koda an yi wani yunkuri wani dalili za ka ga kuma abin ya zo yana tafiyar hawainiya idan haka ne yaya su a 'yan kasuwa kana ganin akwai wata kafa bayan wacce shi Alhassan yake faɗa cewa su haɗe kansu akwai wata kafa da za su yi amfani da ita misali ko da gwamnati ta fara tafiyar hawainiya akan harkar nan su ci gajiyar wancan lamari
ai ba yadda gwamnati za ta ki tallafawa kasuwanci ya zamana cewa kuma ƙasa ta ci gaba daga ƙarshe ya kamata ya zamana gwamnati ta san cewa ƙarshen dukkan wani haɗin kai na ɗan kasuwa ribar gwamnati ce shi ɗan kasuwa abin da zai tafi da shi riba ta kuɗi gwamnati za ta tafi da ribobi da yawa sanda duk ɗan kasuwa ya ci gaba ya sana'antar da kayansa zai samar da aikin yi ya taimaki gwamnati ya ƙaro tsaro kenan saboda rashin aikin yi yana kawo rashin tsaro kayan nan za su sauƙaƙa a cikin kasuwanni da masu amfani da shi an rage inflation wato matsin tattalin arziki kenan gwamnati ta samu riba in zaɓe ya zo in ta rage azaba daga kan mutane za ta samu cigaba a siyasance riba ta uku ita kanta gwamnatin ba ta samun abin laruwa wato sai da mai a kasuwar duniya kullum sauka yake sana'antar da kaya shi kama yakan sauka akwai market saturation babban hanyar da kowace gwamnati a duniya ta fi samun kuɗin shiga shi ne haraji shi kuma haraji ba ka ɗora shi akan wanda ba shi da aiki shi kuma ɗan kasuwa shi yake samar da aiki ne ka samu haraji a ribarsa ka samu haraji a ribar waɗanda suka sai kayansa ka samu haraji akan ribar waɗanda suke siyan kayan don amfani da shi ka samu haraji akan wanda suka yi suke ma'amala da kayansa wato value chain saboda haka ribobi da yawa gwamnati take da shi in ta taimaki kasuwanci ka iya yiwuwa rashin sani da rashin samun manhaja mai kyau shi yake damu mafi yawan kasashen Afirka wanda ba sa dora su akan wannan.
Amma akwai manufofi na gwamnatoci daban-daban zaka ga sun zo akan kasuwancin nan. A ƙarshe kuma sai kaga kamar kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu.
Ai ba ka cewa ka fito da manufa sai ka samu turken da zai rike manufa. Yanzu idan ka ce kana so dan kasuwa ya hada kai da mutanansa za su yi masana'anta ka ba su wuta. In babu cikakkiyar wuta ta electricity, idan babu cikakken tsaro, ba yadda ba Alhaji Suleiman zai iya zuwa China, shirya wudan China ya zo ya zuba su haɗa hannu su yi wani abu idan babu kyakkyawan tsaro wanda aikin gwamnati ne. Sai an samu abin da ake kira conducive environment.
Kyakkyawan
yanayi. Kyakkyawan yanayi nan ya haɗa da ita kanta manhajar gwamnati ta yadda wani irin haraji za ta karɓa, wani irin gudunmawa za ta bayar. Duk kasashen da ka ga su sun gagafo Indonesia sun ci gaba da suke ɗagawa, wannan kyakkyawan yanayi na manufa shi ne ya taimaka wa 'yan kasuwar su suka ci gaba. Yanzu misali a China, kuɗin ruwa da za ka karɓa na banki da kaɗan ya wuce kaso ɗaya zuwa kaso biyu. Amma yanzu a Najeriya, yanzu idan Suleiman Ichi zai kafa masana'anta yana neman kuɗi jari daga banki, idan aka fara ɗaga ma kuɗin ruwan da ba shi da tabbas a kansu a cikin close ɗin na yarjejeniyar karɓar kuɗin, za a gaya maka cewa kuɗin wannan ba shi da tabbas, za a shiga da sadar da cewa ba shi da tabbas. In ya karɓe shi a kaso 20 kafin shekara ta kai za su iya mai da shi 26 kafin ya fara biyan biya kuɗin ya kai kaso 30. A dukkan miliyan ɗaya wani kasuwanci zai yi ya biya kuɗin wuta, ya biya kuɗin security, ya biya ma'aikatansa, ya gama a cikin miliyan ɗaya ya samu riba ya ba banki 300,000.
Jama'a zan yi sallama da ku a nan, sai mako mai zai dan Ubangiji Allah ya kai mu, ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin da waɗanda kuka ji murayoyinsu, musamman Alhaji Suleiman Bello da Dr. Lawan Habib Yahaya, da wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari, da Solomon Abo da Chubahiro Diodene da suka shirya mana sauti, ne Salu Garba ke muku fatan alheri.
To a gaira Salusu da tawagarsa, yanzu kuma ga Babangida Jibrin da labaran da suka ɗauki hankulan jaridun Najeriya.
Zan fara sharhi jaridar ne da jaridar The Nation. Jaridar kuma da taroito cewa rundunar sojan saman Najeriya ta yi duramikiya akan wasu 'yan bindiga da ake kyauta zaton cewa masu kai har-hari ne a dazukan jihar Zamfara. A wata sanarwa da kakakin rundunar sojan saman Najeriya komando Ibukunle da Ramola ya fitar, ya bayyana cewa matakin da rundunar sojan saman Najeriya ta ɗauka a ƙarƙashin shirin Operation Duramikiya ya haifar da kisan wasu gungun 'yan bindiga da ke kan babura, hada daya daga cikin shugabannin 'yan bindigan da ke kai hare-hare a ƙauyukan da ke jihar ta Zamfara. Sai kuma jaridar The Punch wanda ta rawaito cewa wasu masu rike da mukamman mataimaka na musamman ga gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambol su 252 sun ajiye mukamman su a hira da manema labarai a Sokoto. Daya daga cikin masu magana da yawun kungiyar masu taimakawa gwamnan Honorable da suke haske ya ce yanke shawara ajiye mukamman nasu ne bayan da gwamna Waziri Tambol ya koma jam'iyyar PDP daga jam'iyyar APC, inda su kuma suka jaddada cewa za su ci gaba da kasancewa a jam'iyyar APC. Sai kuma jaridar The Vanguard, jaridar kuma da taroito fadar shugaban Najeriya, tana zargin shugaban majalisar dattijan Najeriya Bukola Saraki da laifi wajen kin duba kasafin kuɗin gumar zaɓe da zai tabbatar da sahihancin gudanar da zaɓe a shekara mai zuwa. Jaridar Vanguard ta taroito kakakin fadar shugaban kasa Malam Garba Shehu da zargin shugaban majalisar dattijan da ɗaukar matakin yin zagon kasa ga zaben. A cewar Malam Garba Shehu dai, tun bayan bane fadar shugaban kasa ta mikawa 'yan majalisar kasafin kuɗin hukumar zaben domin amincewa da shi. Sai dai kuma hakan bai yiwu ba sakamakon wata manufa da shugaban majalisar dattijan da mukarabansa ke da shi. Sai kuma jaridar Tribune, jaridar da taroito cewa yanzu haka hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa ta kasa EFC NCC ta fara gudanar da bincike akan tsohon daraktan hukumar tsaron cikin gida ta ƙasa, wato Malam Lawal Daura, wanda aka sauke daga mukaminsa game da wasu kuɗaɗe da hukumar ta kashe tun daga lokacin tsohon shugaban ƙasa Dr. Goodluck Ebele Jonathan zuwa yanzu. Hukumar ta EFCC dai tana so ta san inda wasu kuɗaɗe da aka bayar a zamanin gwamnatin Dr. Goodluck Ebele Jonathan suka shiga har ya zuwa wannan lokaci. Sai jaridar Leadership wanda ta rawaito cewa shugaban Muhammadu Buhari ya bi tsawon sauran shugabannin kasashen duniya wajen mika ta'aziyya da kuma alhini game da rasuwar Kofi Annan, tsohon babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya rasu yana shekaru 80 a ƙasar Switzerland. Jaridar ta Leadership ta ce shugaba Muhammadu Buhari ya yi waya ga shugaban ƙasar Ghana Nana Akufo-Addo domin mika ta'aziyyarsa da kuma na 'yan Najeriya ga rasuwar Kofi Annan wanda dan asalin ƙasar ta Ghana ne. Babangida Brown, murya Amurka daga Lagos.
To yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Yusuf Bazuka mai laida Gwalalo a jihar Bauchi. Ina yi wa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari barka da dawowa daga hutu da ya ɗauka na kwana 10. Da fatan Ubangiji Allah zai tara masa lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Lawali Alhaji Damiya Turwa jihar Zamfara. Alhaji ne gaskiya muna ma bayar Buhari barka da dawowa gida Najeriya. Sai dai muna kira ga shugaban ƙasa jihar Muhammadu Buhari da Allah duk wanda ya saka doka ta doka ta haka shi.
Sunana Abdullahi Bobi Mason mai da hini mazauni Jega. Ra'ayina da saƙona da kira ga talakawan Najeriya, dan Allah ku kula ku lura wa'annan 'yan siyasa masu ƙaura daga APC zuwa PDP ba masu yankuna ba. Talakawan Najeriya, ku tsaya nan cikin APC. Mutanen APC su ne masu tausaya muku talakawan Najeriya. Kar ku yarda a ruɗe ku da kuɗi ko da salon magana. Ku tsaya tare da Dattijo, don Dattijo ban Allah shugaba Muhammadu Buhari a nan tare da kai. Talakawa a tattara. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana Badamasu Muhammad Yahya Abuja, Najeriya. Ina son in tsokaci a kan 'yan siyasar Najeriya masu canza sita. Bisa hakikalin gaskiya, 'yan siyasar Najeriya masu canza sita, musamman 'yan majalisa, ya nuna cewa ba don suna yi domin talakawa ba ne, suna yi domin kansu. Idan suna yin domin talakawa ne, ya kamata su kawo motion a kan matsalolin da suke faruwa a Zamfara da sauran arewacin Najeriya. Don haka wannan ya nuna mana cewa mu gyara katin zaɓenmu.
To yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a taƙaice.
Yau Litinin, kusan musulmi miliyan 2 suka fara aikin hajjin bana a ƙasa mai tsarki. Aikin haji na ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci da ya wajaba a kan kowane musulmi da yake da hali da kuma ƙoshin lafiya ya yi aƙalla sau ɗaya a cikin rayuwarsa. Yawan mutanen da suka mutu a jihar Kerala a kudancin ƙasar Indiya ya zarce 350 a yayin da dubban masu aikin ceto ke ci gaba da neman mutane a yankunan da ambaliyar ruwa ta yi wa ɓarna a jiya Lahadi. Gwamnatin
dakata a nan yanzu a nan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai an jima da la'asar, ku jo su abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki ku har da shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da Yusuf Aliyu Harande. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman ita Jummai Ali da muka asubanci da Cubairo Jodone da ya bada umarni, sai injiniyan mu John Ellison, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya.